الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبفضله تضاءف الحسنات وبعفوه تمحى السيئات أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ثم أصلي وأسلم على من لا نبي بعده إن قوى ما سدرجة إن قوى وند الله سبحانه وتعالى زابين ونع الأمة يا زاب النبي صلى الله عليه وسلم كن النباد من زني يا زاب كما القرآن يجعل تافي من كن ذكر لتتفند الله سبكو موني نقر شيء أما موني فرقان دزاء ما يسابي كما موني فرقان شقاء الجنة بإذن الله تعالى الله كسامة شيئا الجنة يا الله منا كن بياني بس كن إبادو دين سوچيا wancan sati mai bayani biskan ikhlasi cewa yi dan Allah mai ake ce mai yi dan Allah da kuma fa'idodin shi da yake dunguza ma bawa duniya da lahira kannan satin da ya wuce sai muka zo kashi na biyu na ibada shine abinda ake ce mai imani ɗaya daga cikin mayyan ibadodi na zuciya mun yi gani da cewa imani da Allah ko ince imani gaba daya jumlatan ko ijmalan ya kwashi yana da alkhairai da dama duniya da lahira kannan duk lokacin da aka ce imani to dole ayi bayani bisukan rukunonin imani guda shida shi yasa yau sai muka fara da rukuni na farko da ake ce mai al-imanu billah imani da Allah menene ake ce mai imani da Allah kannan kuma wani fa'idodi da alkhairai bawa wanda ya imani da Allah shine abun bautar shi da gaskiya yake samu a rayuwarsa ta duniya da lahira kannan wai al'umman ma da ta yi ruko da Allah shine abun bautar da gaskiya kuma ta dukufa a rayuwa biska wannan ibada wannan alkhairi za ta samu duniya da lahira to dan haka Allah subhanahu wataala da na farko yayi bayani da dole a mashi ayi imani da shi daga cikin ayoyi ita ce ayar da ke cikin suratul taghabun inda Allah subhanahu wataala yake cewa fa aminu billahi wa rasuli wa nuri alladhi anzalna Allah ce ku yi imani da Allah subhanahu wataala da manzon da ya aiko shine annabi rahma sallallahu alaihi wasallam kuma wan nuri alladhi anzalna shine hasken da muka sabko shine alquran haka dalika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce wanda ake ce hadisi jibril almashhur lokacin da yazo mai tambayoyi daga cike yace wa ma huwal iman menene iman sai ce antu umina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الاخر سيتي وتؤمن بالقدر خيره وشره فده كاغا مي بياني بسكن ايمان هكذلك عبد الله بن مسعود يا كاو حديثي النبي رحمه كي تي وصلى الله عليه وسلم ان الله يؤتي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب سيتي ولا يؤتي الايمان الا لمن يحب تبس الله ubangiji yana bada duniya ga wanda yake so ga ma wanda bai so amma baya bada imani sai ga wanda yake so laka yayin wa masu daraja menene ake ce ba imani da Allah domin rukunonin ga guda shida wajibi ne musulmi ya san su kuma wajibi ne mu aiki da su baka zamanto musulmi baka zamanto mai imani in baka imani dai daga cikin wannan rukunoni na imani ba dan haka ya zamanto awa a ce haja ce bukata gare mu mu sani ko da kawai a cikin hudu ba dai a takaice za a bayanin to za a amfana wannan kuma sauran bayani in muna zuwa makaranta za mu samu bayani cikakke dan shi musulmi dole ya taya makaranta ko ya haini babu rayuwa ta asara irin kin zuwa makaranta daga inda ni musulmi namiji ko musulma mace muka zamanto mun yi zama ba mu damu da tahiya mu san Allah da manzonmu ba mu san manzonmu sallallahu alaihi wasallam addininmu to duk abinda muka samu kuma duk abinda muke muna cikin asara dan ainihi Allah ya halice mu dan ibada wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ban halici dan adam ba da aljani sai dan ibada ba kawai inda za a yi mu bauta ma Allah mu san sarki mu san alwala mu san sallar sharuɗanta rukunoninta da sauran abubuwanta dole sai mun taimaka makaranta shi yasa ka diba irin darajar sahabbai da duk abin da suke ba wani daga cikin su bace yana zuwa makaranta mazan su da mata amma yo mu mu dibi rayuwar mu za ka samu mutum doctor engineer za ka samu mutum babban mai kuɗi babban ma'aikaci amma bai san rukunonin musulunci ba wallahi bai san rukunonin imani ba tambaye shi kabli da ba a da ka kawo aiki mi ke bata sallah bai sani ba to ya ɗan uwa ta yaya za mu samu rayuwa ingantatta in ya zamanto abinda Allah ya aiko mu mu yi a duniya wanda dan shi ya halice mu dan shi ya halice sammai bakwai da ƙasai bakwai shi yasa rana take fitowa tana faduwa shi yasa Allah yake aiko manzanni shi yasa yake mu ruwa muna samun abinci duk
dukkan wannan dan shi sai zaman to bamu damu da wannan abun ba ta za mu ganin hasken rayuwa shi yasa sahabbai su ba haka suka rayu ba kowannen su duk girman mutum duk tsuwon shi duk darajar shi kaga yana zuwa makaranta in ya kai aiki ya kama zai samu abokin shi yace je makaranta in na dawo ka ga mana ayar da aka samkar da ita yau ga manzon Allah sam ko hadisin da ya gayi ka ga mana dai in rike amma me ku ka ba mu da lokaci muna da lokacin komi amma bamu iya karatun alqur'ani ba sai wanda Allah ya rahama ko yaye ni bamu san haƙoƙin Allah ba har ya kai tsakanin mu ma haƙoƙin muna dannewa yau da namiji nawa yake danna haƙoƙin matan shi yake cin mutuncin sai yake wulakantar da su nawa yake cin haƙoƙin ɗiyan shi nawa yake kaza da kaza dan saboda shi yake ba komai bane alhali babban abu ne ba abinda kake kawo kai irin jahilci dan haka daga inda aka ce mutun ya da jahilcin addini to an gama da shi an kare a wani gawa ce za a ma kafara hudu shikenan da cewa sai dauka are dan haka ku ya hele yan uwa wajibi ne mu sai makaranta wajibi ne mu san Allah wajibi ne mu san manzon Allah sam wajibi ne mu san addinin Allah dan mu kubuta daga azaba Allah dan ba yanda za a yi a samu jara gaban Allah ga mutumin da ya zo mu Allah da jahilcin addinin shi Allah ka gafarta mu Allah ka mamu rahama duniya da lahira ya abdan haka Jibril alaihi salam ya zo wajen manzon Allah sai yana tambaye shi wannan me ake ce mai imani har ya ga mashi rukunoni guda shida dan haka to me ake ce mai imani wanda shine rukuni na farko na imani me ake ce mai imani da Allah kannan wani fa'idodi da alkhairai ake samu ga wanda ya ruko da wannan imani da Allah subhanahu ta'ala duniya da lahira haka al'umma me za ta samu in ta ruko da wannan rukuni na farko wanda ake ce mai rukuni na imani na da Allah subhanahu wata'ala rukuni na farko shine rukuni na farko shine imani da Allah malaman aqida sune na tauhidi suka ce abinda ake ce mai imani da Allah shine at-tasdiqu al-jazim shine gaskantawa wanda babu shakku gare ta 100% in ma muna so mu ce 100% imani ya sauka a cikin zuciya yarda gaskantawa wanda yake yankakke babu ba shakku nabi sai suka ce wal i'tiqadu da kudurcewa rukowa cikin zuciya attamu cikakke wanda babu sassauku a cikin shi cewa mi bi wujudillahi ta'ala da cewa akwai Allah rabbus samawati wal ard Allahu akbar cewa wajibi ne mutun ya zamanto ya kankance ba wata damuwa ba wani shakku ko aka da cewa akwai Allahu rabbus samawati wal ard suka ce ba kare ba kannan kuma sai suka ce wa tafarruduhu kuma dole sai ka yarda da cewa Allah shi ɗaya ne a cikin mi fil khalqi a cikin halitta la khaliqa illa Allah ba mahallici in ba Allah ba shine ya halitta sammai bakwai da ƙasai bakwai da abinda ke cikin su da abinda sai ƙasai tsakanin su duk abinda muka sani da bamu sani ba khaliquha huwa Allahu rabbul alamin Allah shine mahallici dole mutum sai ya da haka ai ba da wani aboki ko mai kama mai cikin halittar da yake na biyu suka ce al-khalq sai suka ce wal mulku da mulki da cewa shi ɗaya ne ke sarrafa sammai bakwai da ƙasai bakwai da abinda ke cikin su da abinda ke tsakanin su ruwa ba su da ikon zubawa sai ya yarda abinci bai hitowa sai da yarda Allah ba a mutuwa sai ya so ba rai ba ta zowa duniya ba a samun kuɗi ba dukkan komi Allah subhanahu wataala shike sarrafa shi da cewa shine mai mulki wanda da ni da kai muna ƙarƙashin mulkin Allah subhanahu wataala in ya so yau ka tashi cikin wurin ciki in ya so kana mareta ka koma cikin bakin ciki ga lokacin da kake kuka wani na dariya ga lokacin da ka samu wani ya zamanto talaka wa Allah subhanahu wataala shike wannan shike hakike da wannan mulki cikakke ga halittar shi na uku sai suka ce wa tadbir kula da halitta shi ya halitta halitta shike kuma mulkin ta kannan shike kula da ita ya bata abinci ya bata iskan shaka ya kula da ita ya bata hankali ya bata rai dukkan wannan shine ake ce mai at-tadbir suka ce da saura har yanzu kannan kuma wa istihqaqihi lil ibadati wahdahu kuma shi ɗaya ne tak babu nabi wanda ya tabbatar da cewa abota mai ai ibada ba ta amfanin mai ita duniya da lahira sai in ibadan nan Allahu rabbus samawati wal ard aka mai ita ko da ka yarda da Allah shine mahalici shine mai mulki shike kula in baka yarda da cewa ba shine ake bauta ma da gaskiya shi ɗaya to akwai matsala dole sai ka yarda duk wata ibada in za a yinta in dai ana so a ci amfanin ta duniya da lahira Allahu rabbus samawati wal ard shi ya cancanta abota shine istihqaqu lil ibada ya cancanta shi dai abota mai jalla jalaluhu tabaaraka wa ta'ala sannan suka ce da saura sai ce wal iman bi asma'ihi wa sifati, kuma ai imani da sunayen shi wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba, wa sifati da sifofin shi subhanahu wa ta'ala wanda muka sani da bamu sani, duka ijmalan wa tafsilan mai iman da su. To da ka haka kai ne mai imani, ka yarda da shi a cikin zuciya babu shakku, ka yarda da cewa shi ne ke halitta, shi ke kula da halitta, shi ke ciyar da ita, ka yarda shi ya cancanta, shi ɗaya abota mawa in an bauta mu wani an yi shirka an yi kafirci, ka yarda da kai imani da sunayen shi da mi da kuma sifofin shi, kai ne mai imani. To suka ce duk wanda Allah ya arsta wannan to zai samu fa'idodi masu tarin yawa duniya da lahira. Na farko, duk wanda ya samu imani da Allah to bishara Allah shine waliyin shi ne, dan haka Allah subhanahu wataala yace Allah shine waliyinku kuma da manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Allah waliyul ladina aman, Allah shine mai jibin al'amarin bayin Allah. Na biyu, ibada ce cikakka kake ma Allah subhanahu wa ta'ala, domin umarni Allah ya yi iman da shi, kai kuma kake yi ka zamanto mai imani. Na uku, suka ce mutum zai samu kwanciyar hankali, zai samu natsuwa, dan haka da kaga mutum natsacce da kwanciyar hankali, Allah ya cika zuciye, Allah ya mamaye zuciye shi, haka sahabbai suka yi. Wata rana Hanzalatu yana kwance a cikin masallaci bayan sallar subahi, manzo rahama sallallahu alaihi wasallam ya zo ganshi kwance sai ya bige shi da kafa yace ya Hanzalatu kaifa tajid nafsaka, ya kake jin kanka yau? Sai yace ya Rasulullah inni asbahtu mu'minan haqqan, ya annabi Allah sallallahu alaihi wasallam, ni wa nawaye gare ina cikakken mu'mini. Abu nake shi a cikin zuciyar ga yace kowace magana tana da hakika, menene hakikan maganarka? Yace na farko dai she da daren na koi ina kiyamul lail, dama ina da azumi. Yace baitin shi, ni yanzu halin da nake ina ganin ƴan aljanna ga tun suna jin dadin su cikin aljanna yanda nake giji. Yace haka zalika ina ga ƴan wuta suna tsine ma junan su a cikin wuta. Yace annabi rahama inna azal awa, ba ni tsammanin zan dauko wata kawa in aza da cewa mutuwa zani. Yace inna ga sahiya, ba ni tsammanin zan ga malice. Inna kwanta, ba ni tsammanin in ga sahiya. Yana ta zana mai, sai yace Hanzala to ka samu abin da ake so, rike fa ka samu imanin da ake bukata, rike kai ku bice. To haka sahabbai suka kasance rayuwarsu kullum kokari suke shiga da cewa imanin zai kawo. Dan haka daga cikin ni'imar imani yana kawo mu mutum kwanciyar hankali da natsuwa a rayuwa. Na uku, taimako da cin nasara daga Allah subhanahu wataala. Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, masu imani Allah ya ce dole ne mu kawo musu agaji da taimako. Dan haka zaka gani a cikin alqur'ani da ma hadisan annasam da labarori da alqur'ani, mutane bayin Allah masu imani yanda Allah ya kawo musu taimako, yanda Allah ya kawo musu taimako lokacin da suke bukatar shi. Haka zalika daga cikin fa'idar imani da Allah duniya, Allah subhanahu wa ta'ala na sa ya shiryar da zuciyar mai imani in ya shiga cikin bala'i da tashin hankali. A wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma asabakum min musibatin ko fa bi idhnillah, in wata musiba ta same ku daga yardar Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ya ce wa man yu'min billah, sai ya ce ya hadi kalba, duk wanda ya imani da wata matsala ta same daga Allah ne, Allah ya ce zan shiryar da imani. Malamai suka ce za a shiryar da imani ga zuciyar ta yarda da cewa abin daga Allah shine al iman bil qada wal qadar, mutun zai yarda da Allah ne abu, ba ta jambo ka da yan bori, ya sanda haka daga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka zalika daga cikin fa'idar imani da Allah, tana kawo bawa son Allah. Ka ji rayuwarka kullum son Allah kake, zuciyarka ta cika da son Allah subhanahu wataala, da girmama shi da sanin darajar shi. Al-Uthaymeen Allah mai rahama ya ce duk wanda koda a ce shi dai Allah ya baka a rayuwa ka ci nasara duniya da lahira, a ce zuciyarka cike take da son Allah da girmama shi, domin ba mai ba'a ga Allah sai mai son Allah, ba mai girmama Allah sai ba mai gushe ma abinda Allah ya hana sai wanda ya san darajar Allah subhanahu wa ta'ala. Haka zalika daga cikin fa'idodin shi, tana sa ba a dogara ga Allah. Daga inda imani ya shiga na Allah a zuciyarka, to ka dogara ga Allah, ka sallama duk abinda za kai, ka san da ba kokarinka bane, la haula wala quwwata illa billah, duk abinda zai same ka. Dan haka Allah ya ce wa alallahi falyatawakkal mu'minun, masu imani ga Allah suke dogaro. Haka zalika yi imani da Allah yana ba bawa ya zama to bawon Allah bai halayen kwarai. Shi yasa malamai su kawo hadisin Suhaib ar-Rumi, wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi, annabi rahama yake cewa kai akwai mamaki ga rayuwar mai imani. Shi mai imani rayuwar shi gaba ɗaya 100% alkhairi ne. Sai annabi yace sallallahu alaihi wasallam, in abinda bai da kyau as-sarra ad-dara ko muhara as-sarra, in abu alkhairi ya same shi, ci gaba na rayuwa, dukiya samu, haihuwa, almai fa shakara, sai ya gode ma Allah, fa kana khairan lahu alkhairi. yace wa in asabahu o wa in asabatu darra, in wani abin da bai da kyau ya same shi, mutuwa ce aka mashi, rishi ne da saura, Allah sai yace sai mai da al'amarin ga Allah ya hakuri shi ma alkhairi. Kaga kenan, daga inda imani ya shiga mi komi naka alkhairi ne rayuwarka. Allah zai azurta ka godiya da hakuri, wanda godiya da hakuri shine cikon addini. In kana so ka sabbato yana da addini, dibashiya yake ma Allah godiyan Allah mai ni'ima kanna, amma mutan diba yake da hakurin Allah ya jarabce shi. Kwatankwacin godiyarka ga Allah in yi ma ni'ima, kwatankwacin hakurinka in Allah ya jarabce ka, to ta haka ake baka notu na addini. Yaya ka ci ko baka ci ba, to da haka wannan ke nuna mai imani ci yake ya wuce, domin ya san da duk abin da ya same shi na alkhairi daga Allah zai gode, abin da ya same shi wanda bai da dadi daga Allah ne zai hakuri. Haka zalika mai imani da Allah, Allah yana dunguza shi wajen ibada, ba ya wasa. Ka bani ayi kiran sallah ya alwala, ba wasa da qiyamul layl, bai wasa da nafilol, duk wani aiki na alkhairi bai wasa. Karatun alqurani zai sarke duk sati ko duk wata, ko kullun sai ya karanta wani abu na alqurani, zikrin sahih da marita bai wasa. Shi dai rayuwar shi cike take da mi da ibada, dan saboda sani da cewa ya yi imani da Allah, kuma akwai abin da Allah zai bashi gobe kiyama, shine aljanna. Ga wannan lokaci kuma yana tsoron azaba Allah, shine alwa'd wal wa'id. Duk mai imani za gani ba yarda hada cikin safan Allah, in ma ya hada zai kokari ya istighfari ya tuba, domin sifofin masu imani kenan. Amma ya wata tabargaza da ake koya hin da abubuwa na nuna ma Allah isa da jiji da kai, ai kun san da imani ne rauni. In ba rishin imani ko raunin imani, mi kai mi zai kai namiji yana lalata da namiji, mi zai kai mace tana lalata da mace, mi zai kai mutum ya cire ba, da sauran mugayen ayyukoki wanda al'ummomin da suka gabata ɗaya-ɗaya suka yi, mu yau duk wani tashin hankali ko yayin duk wani saban Allah gaba ɗaya mun rubge yin shi muke. Mi abba ai lawadin, abba ai koma dukon zinan, abba ai shange, abba ai menene ba amma Allah. Su al'ummomin da suka wuce guda suke, amma mu yau mun game. Amma da yake muna cin albarkacin annabin rahama ne, sai saboda ga Allah ya kyale mu, kuma in mun tuba muka nemi gafara Allah, Allah sai yahe, ya Allah ka yahe mu ka gafarta mu. Wannan duka fa'idodin imani, kana yana taimaka ma bawan Allah ya zamanto mai halayen kwarai, mai son mutane, mai son alkhairi ga mutane, mai taimako, mai kyauta, mai sadaka. Duk imani ke dunguza mutum yayi wannan aika na alkhairi. Kannan bisa kan al'umma, duk lokacin da aka ce al'umma imanin ta yabun kasa ga Allah, ta yi riko da imani ga Allah, to za ka gani da cewa zaman lahiya ta zo. Za ka gani suna rahawa tsakaninsu, suna son juna, bayan da za a yi ka gani sun cuci junansu, bayan da za a yi su wulakan, domin sun san masu imani yan uwan juna ne. Innamal mu'minuna ikhwa, al muslimu akhul muslim. Da haka kullum mai imani za ga yana son al'umma, bayan da za a yi ka ga ana kidnapping, mai kidnapping bai kidnapping, mai boko haram bai kashe ɗan uwan sai dai saboda imani yan uwana da ya rauni. To duka wannan kaga da an ce imani ya sauka a cikin al'umma, zaman lahiya ya samu, kwanciyar hankali ya samu, ga lokacin Allah sai buɗa ma al'umma hanyoyi na samun kuɗi, hanyoyi na samun arziki, abinci, ruwa sai a samu. Me yasa? Dan saboda al'umma ce mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Kana a ƙarshe imani da Allah hanya shiga aljanna ne. Allah ka sa mu cikin aljanna, Allah ka gafarta mu zunubanmu. A yahe mana, ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala biya mu kowanne bukata ta alkhairi. Wanda ba su da lahiya cikin mu, Allah ba su lahiya. Wanda ba su da aure, Allah ba su abun kan zama masu albarka, maza da mata. Wanda sun yi arme ba su da ƴaƴa, Allah ka ba su ƴaƴa masu albarka. Da ma wanda ke son ƙarin haihuwa, Allah ba su ƴaƴa masu albarka. Muna addu'a ga iyayen da suka rasu, da ƴan uwanmu, da malamanmu, da almajiran da muke karatu, dukkan su gaba ɗaya Allah gafarta ma kowa. Muna addu'a kuma tun daga sama har ƙasa, shugabanninmu na boko da na kuma galgajiya, dukkan su Allah samu rayuwar su albarka. Allah taimaka musu bisa kan amanar da Allah zai tambaye su gobe kiyama. Allah ubangiji ka taimaka musu cikin abin da zai zamanto alkhairi ga rayuwarmu, alkhairi ga cigaban ƙasarmu, alkhairi ga cigaban ƙasarmu, alkhairi ga addininmu. Allah ka taimaka musu sojawanmu, wanda ke hilin daga Allah ka tsare mu su, da ma wanda ke gida Allah ka tsare su, wanda ka kaddarta sun rasu cikin su musulmai Allah ka musu rahama, matansu da ɗiyansu da suka bari Allah ka kula. Ya Allah ka taimaka mu 'yan kasuwanmu, maye maye da ƙanƙanana, wanda ka so su mutu Allah ka raya, wanda suka durkushe Allah ka tada, wanda suka kare Allah ka tora, majin dadin kasuwancin su Allah ka sa su ji dadin shi, Allah ka kara musu ya Allah. Akwai ƴan uwa na bara addu'a bisa kan kwamfosa ta talake, muna roƙon Allah sa wannan dukiya ta hito, Allah taimaka musu a fitar da kwamfosu bisa kan zawwa ga gari insha Allah. Kana muna addu'a ga jahar mu ta Maradi, Allah bunƙasa tattalin arzikinta, Allah ka maido mu jahar mu ta Maradi hada-hadar da aka sani ta kasuwanci, lumki ba lumki ya Allah. Allah ka raya kasuwancin jahar mu na Maradi, maye maye ƴan kasuwa mu da kan kanana, Allah ka sa mu duke su albarka, da ma ƙasar mu Niger gaba ɗaya Allah ka hidda mu da kangin talauci. Wannan damuna ta mu Allah ka sa mata albarka, muna godiya ruwan da kake ba mu Allah ka sa albarka a ciki, Allah ka ba mu abinci mai yawa mai albarka, Allah ka ba mu arziki da wadata, Allah ka raba mu da yunwa da talauci. Yara wanda suka hito Dezim group a bak, Allah ka sa su dace su duka, Allah ka taimaka, Allah ka sa correction ta yi sauki, Allah ka sa su wuce gaba daya. Wanda ba su samu ba Allah ka mayar musu da alkhairi, Allah muna roƙonka kai gafara da jin kai ga dukkan musulmai, Allah muna roƙonka wanda ba su da laya gida ko asibiti Allah ka ba su laya, ƴan uwanmu da ke gidan kaso Allah kawo musu agaji. Ya hayyu ya qayyum ya dhal jalal wal ikram ya rahim ad-du'afa wal masakin ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin ya dhal quwwati al-matin ya dhal arsh al-majid ya fa'ala lima yurid la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min az-zalimin. Ƴan uwa masu bara addu'a Allah biya muku wa buƙatar ta alkhairi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.